اسم المسلم اللي درس يدوك ومثل اسم ساعة تأثير رمضان إن شاء الله دام دولة عند مكتبات دام فرق فرق مثل اللي في قبل الذكر نكرم تأيوي بيكاون خلال الذكر وإن الله سبحانه وتعالى اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول جل شأنه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل دون القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ونسمع أيوه لما نقام لكما أكن سنو مفتاة دام سعيش أكن حديثيكو حديثي رسكي مغانا أكن قال لرم ذكري أما تأين مقدمة يسعى أنه bangare domin kafin ya fara kawo maka jeri-jeri na addu'o'i da azkar da zikirori shi ne kawo maka falalar wannan ibada babba yana da cikin ibada wadda take kusantar da mutum zuwa ga Ubangiji take ƙara masa natsuwa da kwanciyar hankali. Bal Allah ma madaukaki subhanahu wa ta'ala ya ambata nutsuwa ana samun ta ne kawai ta hanyar zikiri. Haka duk mutumin da damuwa ta dame shi hankalinsa ya tashi kada ya bata lokacinsa wani lamari irin ya koma zuwa ga Ubangijinsa. Ubangijinsa mahalicci ya fi kowa sani shi ya fi kowa sani maganin cutarsa duk abin da ya dame shi babu mai ɗauke masa shi in ba Allah. Kuma wannan shu'uri da zai riƙa ji cewa Ubangijinsa na tare da shi ya ba shi da wani magani da ya kai wannan wato magani samun natsuwa a zuciyar ala bi zikrillahi tatma'innu al-qulub. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الاطمئنان في جميع أحوالنا. يأتي وقال عليه الصلاة والسلام أن الله صلى الله عليه وسلم يأتي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وتنقسم kuma misalin wanda yake ambaton Ubangijinsa. Malami sun tattauna a kan me ake nufi da wannan yadhkuru rabbahu, ambato da tunawa duk yana cikin lafazin da ake fassara kalmar zikiri da shi. Wannan min haythu lugha a istilahi da a shar'ance idan an ce zikiri baya nufin kawai kalmomi da za ka ambata, ya shafi ibada ce mai faɗi kamar yadda Badruddin Al-Aini a cikin sharhinsa na Sahih Bukhari ya zo sharhin wannan hadisi abinda ya ambata cewa ibada ce da ta ƙunshi al-aqwal wal-af'al da kuma at-tafakkur al-qalbi. Zikiri akwai na harshe shi ne ambatan kalmomi da addu'o'i da za ka ambata da kuma kirari da za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ka ambaci sunayensa ka ba shi girman sa, kayi tasbihi, kayi tahmidi, kayi tamjidi, kayi takbiri, kayi tabjiri, kayi tauqiri, duk abin da zaka ambata na girmama Allah da kuma ambatan siffofin sa da ya siffantu da su da baki, wannan shine zikiri. Akwai kuma zikiri na gaɓuɓɓan jiki, risinar da za ka samu yayin da ka ji maganar Allah ko ka tuno Ubangiji, da muraƙabar da za ka samu a zuciya. Muraƙaba ita ce ka riƙa jin cewa Allah yana ganin ka, ya san me kake yi, shigarka duk fitarka, duk maganarka, duk aikinka, duk tunaninka, komai Allah ya san. Kuma yayin da za ka aikata wani aiki, ka riƙa ji a jikinka cewa to gashi nan fa yana kallon ka. Wannan shi ma zikiri ne da gaɓuɓɓan jikin ka kiyaye ayyukan da aka hana ka, ka aikata kuma abin da aka umarce ka. Kaga wannan gaɓuɓɓan jiki ke. Shi kuma wannan na zuciya, to shi ne wancan tafakkuri na shigowa da muraƙaba da na bada misalin ta a can, duk tana dawowa cikin abin da ya shafi wato al-zikrul qalbi. Za ka zikiri dai ana yin sa bil lisani, ana yin sa bil fi'li ay bil arkani, ana kuma yin sa bil qalbi. Kamar yadda ta'rifin imani yake a gurin ahlus sunna, al imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad, ko imani bangare bangare ne, akwai abin da yake na furucin baki, akwai abin da yake na aikin gaɓuɓa, akwai kuma abin da yake na wato i'tiqadi na zuci. Duk abin da kake yi a zuciyarka na taqwa da tunanin Ubangiji da tsoronsa da dogaro gare shi da kaufi da haƙuri da juriya da duk waɗannan abubuwan da zuci take, to duk suna cikin zikiri. Da kamar yadda Ibn Hajar ya ambata da kuma sauran malamai da suka yi sharhin waɗannan hadisai, suna cewa ma'anar dai zikiri shine al-qiyamu bi taqwa gaba ɗaya, wato ta ɓangaren da ayyuka da aka umarce ka, amra ijabin wa amra istihbab, umarni na wajibi da umarni na mustahabi, da kuma abubuwan da za ka yi cikin duk abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na maganganu ko ayyuka ko kuma wato aikin zuciya. Allah ya taimake mu a kan wannan. To misalin wanda yake ambaton Ubangijinsa ay yaqumu bi wajibatihi wa mustahabbati, ya aikata duk abubuwan da aka umarce shi. Kun gane kenan, ana fassara zikirin nan ma da taqwa baki, ba iya magana kawai ambatan baki bane, kamar yadda na ambata mu harare abin da fatinka. Da haka wannan zai tsara fahimtar da kai cewa ba kamar yadda wani zai tsammata ba, in an ce zikiri shine kawai mutum ya zauna yana Allah 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 ko makamancin wannan. Wannan na farko dama ba shi ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu kira Allah. Kiran Allah yana buƙatar ladabi, yana buƙatar natsuwa, yana buƙatar ikhlasi. Kada ka yi shi don ka ba wani haushi, kada ka yi shi don ka jiyar da wani. Da har za a zo a ce ko sai an sa lasifika, ana wani ana sai ana sai kawai saboda jama'a su ji ana yi. Wannan ibada ce da in aka ɓoye ta tafi lada, wani aiki ne da kake son Allah ya tattara maka ladan ka, ba kamar wa'azi ba ne. Wa'azi shi ne kan da dama asali kana idan ka gaya wa mutane, ka faɗakar da mutane, ka ja hankalin su, shi ma zikiri, sallah ma zikiri. Amma ka zauna kana ko tasbihin ko sauransu, wannan so ake kai ka yi ka amfani kanka. Idan yana daga cikin ayyukan da farkonsu ƙarshensu amfanin kai, la ya ta'adda nafuhu ghaliban, amfanin ka ba komawa gun wani yake ba, illa idan tabammana ta'liman, sai idan ya ƙunshi ilmantarwa. To ladan ilmantarwa ne shi mutum zai samu. Amma in kana aikin zikiri to ka ɓoye shi, kamar da Allah maɗauki ya ambata mana a nan, ko wadkur rabbaka fi nafsi, ko ka ambaci Ubangijinka a zuciyar. To amma wannan ma ya nufin duk zikiri a zuciya ake, tunda dama zikiri an faɗe shi zikiri, an kira shi zikiri, yana buƙatar harshe. Harshe kuwa wani zai to amma ba a nufin cewa sanarwa da kuma ko burge mutane ko makamantan irin waɗannan al'amura balantana wanda ma za a ce yana yi domin wasu su ji haushi waɗanda ko ya yi musu hukunci da cewa ba sa san annabi za ka bari a yi ko hafsa da haushi tun daga nan ya ɓata aiki duk wanda zai aiki domin ran wani ya ɓata tun daga nan aikin ya ɓata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu Allah arzuta mana da lafiya to misali ne dai nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo misalin wanda yake zikiri da kuma wanda baya zikiri to masalul hayy wal mayyit al bawl ash-shafi' bambanci da ke tsakani mai ambaton Allah da wanda baya ambaton Allah shine irin bambancin da ke tsakanin mai rai da makarci yanzu misali daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci tsakanin mai rai da wanda ya mutu abaka bukatun ma ka ce akwai bambanci hadha hayyun yataharrak wa yatafakkar wannan mai rai yana motsi yana tunani yana aikin da yake kusantar da shi zuwa ga Ubangiji aiki yana nan yana ci gaba daga gare shi wannan kuma matacce ne ba rai ba motsi ba tunani ba muraqaba ba kusantar Ubangiji ba wani aiki da ke karuwa nasa in ba abinda ya zama sababinsa kafin ya mutu shi ne sadaka jariya da makamantan shi aiki ya gama tsayawa don haka abinda ya rage shi ne a yi masa hisabi to in dai akwai bambanci kuma lallai akwai to haka bambancin yake tsakanin mai zikirin Allah da wanda ba ya zikirin Allah mara zikirin sunansa gafalalle gafalalle ya gafala daga ni'imar Allah ya gafala daga ya gode wa Allah ya gafala daga iktirafi da zunubin duk wannan ya gafala Allah ya tsare mu daga gafala to babban abin da ke ciki dai shine bambanci tsakanin matacce da mai rai to haka bambanci yake tsakanin mai zikiri da marar zikiri wannan lafazin na al-Imam al-Bukhari lafazin da al-Imam Muslim ya rawaito shi kuma cewa maqamul baiti alladhi yuzkaru Allahu fi misalin gidan da ake ambaton Allah wal baiti alladhi la yuzkaru Allahu fi da kuma gidan da ba a ambaton Allah masalul hayy wal mayyit to kamar matacce ne da rayayye rayayye da matacce shi ma wannan misalin iri dai ba sai da bambanci shi ne wannan an to na farko a lafazin Bukhari an dora misalin farko ne akan shi mutum wannan kuma akan gidan to kuma idan ka tashi fassarawa sai kai jami'i ka hada su da mutumin da da kuma gidan da ake ambaton Allah da mutumin da da kuma gidan da ba a ambaton Allah to kwatankwacin su shine mutum mai rai da gida mai rai da mutum matacce da gida matacce an fahimci ni amin to da ka duk gidan da ba a zikiri duk gidan da ba a ambaton Allah duk gidan da yake ka da saban Allah da kayan kallakalle da waƙoƙi da shagala da tafo da ayyukan dai da suke nesanta mutum zuwa ga Allah to gida ne matacce kuma shi ne matattarar aljanu to aljanu suna son gidan da ba a zikiri da gidan kiɗa da gidan rawa yau da gidan shagala da kallon saɓon Allah to za ga aljanu suna sai ga an ce yau yaron gidan wannan ba lafiya wannan kaza da kaza ne aljani ne ya shafe a gidan da yake ana ambaton Allah kuwa aljanu miyagu ba sa zuwa su damu mutane da haka a sa karatun alkur'ani kowa kuma a koya masa karatu yara a zaunar da su a koya masa yadda za su yi zikirin shiga ban ɗaki zikirin fitowa daga ban ɗaki zikirin kwanciya in za a kwanta a yi bacci a koya musu yadda za su yi alwala kullum ka tarbiyyantar da ɗanka ya zo zai je ya kwanta a ce to maza ka yi alwala ka yi wuziri da dai ka kwanta duk kafin ya zama wajibi akan sai saba ka gama da tarbiyya da dora yaro akan tafarki madaidaici insha Allah ta'ala ta bangaren dai sababi na dan adam Allah ta muke mu qala alaihi salatu wa salam hadithi nabiyyu mun kanku sai mu tsaya. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala unbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqi adh-dhahabi wal warq wa khairi lakum min an talqaw 'aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala dhikrullah. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai, wani hadisi Tirmidhi ya rawaito shi da Ibn Majah, yana nufin ayyukan da malam Albani ya yi a waɗannan littattafai na sunan, in ka duba sahih sunan Ibn Majah da kuma sahih na Tirmidhi za ka fahimci ma'ana ne, kuma malam yana gaya mana malam Albani ya hukunta akan cewa wani hadisi sahihi. Yana cikin hadisai da nake tuna malam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Allah ya gafar ta masa Allah ya gafar yake yawan ambatan su a cikin darussan a kujerar sa a Madina in yana daras kana nesa ma amma ka je wurin kujerar sa ka zauna ka za ka rike biyo kun hadisan da yake yawan mu'amata sharhin su a kowannan hadisi dan nuna mutane falalar dikin muhimmancin dikin kuma wallahi hanya da mutum zai samu yin kusanci zuwa ga Allah ya ji cewa fa shi na Allah ne, Allah yana kulawa da wallahi babu abin da ya kai wannan jikin. Ina tunna ta ba ku labarin istar shi malam Abu Bakar Jaza'i a nan ne ko ba a nan ba yana da cikin mutane da ake mai kyakkyawar da kan salihan bayi ne mutanen kirki ya rasu yau yan shekaru kaɗan da suka gabata. Kafin ya rasu yana ba da labari sababin ma kai ina jin na zo ba ku labarin amma ina ne ko ba a nan ba gidansa yana kusa da gidan malami na supervisor na lokacin da nake rubutu a makaranta, da kuma irin zama da ake yi na supervision din a gidansa muke shi malami. Wasalam muka haɗu za mu nuna sai mu sallah kamar azhar sai mu je mu zauna a gidan a wani library sai a yi ta karatu awa ɗaya biyu haka. Sau da muka yi sallar azhar a masallacin unguwa ga gidan malam Abubakar Jaza'iri sun an bi ta baya kuma ga gidan shi malami, sai nake tambayar ban ga malam ba a masallacin ko shi ba wannan masallacin yake sallar tun daga takawa ɗaya biyu kamar zuwa kofar masallacin daga gidansa zuwa masallacin shi ne malamin na sai su ce mai a yi malam Abubakar Jabir Al-Jaza'iri da banza da ya sallah a masallacin nan yanzu na man ita a cinci da kullum a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah in dai yana Madina to ba zai sallah a masallacin nan na unguwar mu. Sai ce ya taba ba mu labari shi malamin na wani kujiya yace muna zaune da shi wata ran mu ma mun tambaye shi kar maka Allahu da muka yi sallah da kai a masallacin unguwar nan amma yanzu ba ma tsoro to shi ne ya duba haka ya ga ba su da yawa sai yake biya masa yake cewa wata rana ya yi irin wannan abu ya makara da yake harami wato masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah sai sallar asuba a masallacin unguwar shi wannan masallacin to sai da ya dawo in ba a su ba bari sai a zahar to da ya komo irin baccin ranar da suka saba yi a can tana can kasar kullum dama baccin ranar sanannen abu to da kasa ana baccin na rahaji ake baccin ranar yake yana kwanciya a baccin ranar nan kullun bi dade da baccin ba bi dade da baccin na kama shi kawai sai mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa limaza jahautana ya abubakar ma'ana ya abubakar me yasa kai nesa da mu amma farki yaga manzon Allah manzon Allah yake tambaye ya kai ne sance mu shine limaza jahautana sai yana gama yake to insha Allah ku shi da sallah a wani wuri ba a masallacin manzo Allah da gara ne shi yake ku kuma har ya tsufa bayan ya tsatawa da kafa tura shi ake a kujera duk salloli biyar din nan sai an kai shi yana da direban sa dama aikin sa kine ya kai inda akwai damar yin haka kullum har ran da Allah madauke ka gura sai dai da madarasi da yake yi a kan kujerar sa sanin ne kujerar ta ko shekku sai ne in ya zo Madina kujerar sa yake zama shi ma ka fiye shi in dai har zai zo Madina ziyara to sai ya zo ya zauna a kan kujerar Malam Abubakar Jabir al-Jaza'iri wanda ya rubuta littafin dai wannan Minhaj al-Muslim da ake koyar mana a makarantun nan shine wannan Abubakar Jabir al-Jaza'iri shi yake fata tun daga wannan lokaci bi sake wata sallah ko guda ɗaya ba ko kuskure yace wannan abun ma yasa shi bai taɓa makara wata sallah ba har ya bar duniya ma'ana har lokacin kai yake ba da labarin to kuma duk wanda suka san shi in banda kwanciyar asibiti da yake to in dai kana neman sallah dai to sai kaga Malam Abubakar da za a yi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk me yasa me yake nomin wannan hadisi yawan sharhin sa da yake to kuma amma me yake kai mutum zuwa ga wannan matsayi wallahi ka santa kudi da ne santa sako ka zama mutumin kirki a koyonka da bayyanan ya zama alaƙar ka da Allah ta gaske ba haka kawai kana yi dan ka burge mutane da surutu da me ba kai din Allah ya sanka a matsayin mutumin kirki za ka ga canjin da za ka yi kake da mutum rayuwar talauci da rayuwar wahala da me duk wannan wani abu ne da in kana tare da Allah dama duniyar ne gidan jarabawa ce kuma in ma kana cikin matsaloli na rayuwa duk jarabawa ce ba kai hasara komai ba in kana tare da Allah baka da jarin da yake wani Allah subhanahu wa ta'ala ce mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala unabbiukum bi khayri a'malikum shin bana ba ku labarin ayyukan ku mafi alheri ba وَأَذْكَرَ عِنْدَ رَبِّكَ عِنْدَ مَلِيكِكُمْ كُمَا وَأَنَّ أَيُّكَ يَسُونِ مَا فِي أَيْسِي أَوْلُنْ سَرِكِنْكُ سَرِكِي وَبَنْجِدِنْكُ أيسي أكي نفينا مليك الله سيني مليك سيني مليك ما مليك بابو أبن ليك تدجا ملكة كما سروسا فتنا كون كون ناسا نيحبو kuma shi ne ke farauta shi ke tafarrufi yadda ya ga dama a kan komai to wannan aikin shi ya fi kowane aiki tsarki a wurinsa mana ba ku labarin mai wannan wa arfa'iha fi darajatikum kuma a cikin ayyukan ku wanda ya fi ɗaukaka darajar ku a wurin Allah wa khairin lakum kuma aikin da shi ne mafi alheri gare ku min infaqiz zahabi wal wardi fiye da ake kuma siyar kun ba da taimakon kun kashe kun batar da kun miƙa zinari da azurfa shi ne azzahab wal warik warik da kasaran ra'u haka ake kan ba warik warik ana nufin azurfa wa khairin lakum min an talqaw aduwwakum kai shi ya fi muku a ce kun haɗu da abokan gabanku me kuke fahimta a yi ma'ana wanne aiki ne ya fi muku fiye da duk ayyukan ku kaga har sallah da sauransu duk suna don duk suna cikin aikin ku sallah da azumi ko sannan kuma sun suka fi tsarki sai ka ɗaukaka daraja ya fi zakka an fahimta ma'ana wajen kusantar da ku zuwa ga ubangiji sannan kuma ya fi muku a ce kun haɗu da ubangiji ya fi mai kenan ai kun haɗu da abokan gaba ya fi mai kenan ya fi jihadi ya fi jihadi فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ هل يزم أن يكون هذا إذا سوء وكشي سوء ويضربوا أعناقكم كما سوء ما تكشف ma'ana shi nan har yafi jihadi yafi shahada kuma gwani ba yawa yafi shahada qalu sai kika suka ya rasulullah ai ko lalle muna so mu ji wannan aiki ne wannan amsa kawai sai ki zikrullah ta ambatun Allah ambatun Allah tudiya ko wannan aiki wajen matsayi da zaka samu da kusanci da zaka samu da ubangiji subhanahu wataala yana ga mun wace nan sai da rasulullah ne da wasu mutashi a hadisi qudsi wanda malamin ya kawo mana shi bayan wannan hadisi Allah muke roƙo